Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Saroniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 11 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soja da kasar Turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi fa bai yi laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine. Sannan za ku ji cewa a karon farko a cikin shekaru 38, matan Iran sun samu damar shiga filin wasa domin kallon kwallon kafa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kungiyoyin kwadago sun ce sun shirya tsaf domin tsinduma cikin yajin aikin sai baba ta gani.
Karfa da shugaba kasa ba na samu tallafi ba, ruwa ma ba na samu, bankuna ba na su aiki ba idan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta biya mu albashi mafi kankanta 30% ga ma'aikacin Najeriya.
To za a ji yaushe ne yajin aikin zai kankama. To yayin da za a fara bikin tunawa da ranar 'ya'ya mata ta duniya a yau Juma'a, kowane waɗane irin ƙalubale mata ke fuskanta a wasu ƙasashe musamman ma a nahiyar Afirka?
Akwai ƙaryata da ta riga ni aure yanzu ba lokaci na bane lokacin ta ne, to amma kin ga saboda yanda aka rinka damuna wallahi na kasa akan da aure suka da ƙaryata ce.
Sannan muna tafa da maimacin shirin lafiya uwar jiki, inda likita zai yi bayani akan cutar zazzabin cizon sauro da ta fi shafar kwakwalwa wanda Hawa Umar za ta gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da kasar Turkiya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya, wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan Kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki domin su kare mutanensu daga abin da suka kira kisan kiyashi. Jami'an diplomasiya a kwamitin sun yi magana da baki ɗaya kan wannan kutse da Turkiyyar ta yi, wanda suka ce zai ƙara jefa al'ummar yankin cikin halin haula'i. Kuma har wasu membobin kwamitin sun yi kira ga Turkiyyar kai tsaye da ta kawo ƙarshen wannan farmaki. Muna kira ga Turkiyya da ta kawo ƙarshen wannan matakin soji da ta ɗauka ita kaɗai, saboda mun yi imanin cewa ba zai magance matsalolin tsaro da Turkiyyar ke fuskanta ba, in ji mataimakin jakadan Jamus da ke kwamitin Jürgen Scholz, wanda ya yi magana a madadin membobin kwamitin tsaro na nahiyar Turai su biyar, ciki har da Estonia wacce a shekarar 2020 za ta zama memba a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Turkiyya ta kaddamar da hare-haren sama ne a ranar Laraba da ta gabata, sannan daga baya sojojinta suka kutsa kai cikin kasar ta Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa da ya kai a tsige shi tun bayan da shugaba Vladimir Zelensky ya bayyana a jiya Alhamis cewa babu wanda ya tursasa shi a kiran wayar da suka yi a ranar 25 ga watan Yuli tare da Trump. Shugaban na Amurka ya faɗa manema labarai cewa mun fitar da sahihiyar tattaunawar, kuma shugaban Ukraine ya tabbatar da hakan. Ya kamata a ce an yi watsi da wannan batu. Amma ga dukkan alamu batun bai zo ƙarshe ba a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat, inda lamarin har yanzu ke ci gaba da tsumuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kama wasu abokan hulɗa loyan shugaba Donald Trump Rudy Giuliani su biyu bisa ga tuhumar da gwamnatin tarayya take musu na bada gudunmawar dubban daloli ba bisa ka'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar Republican, ciki har da wani kwamiti mai goyon bayan Trump da ake kira PAC. Dama masu binciken kan tsige shugaba Trump na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar Florida, ake kuma zarginsu da taka rawa wajen makarkashiyar da ta kai ga cire tsohon jakadan Amurka a Ukraine a bara. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun kama Lev Furness, harfaffen Ukraine ɗan Amurka, da Igor Froman, haifaffen Belarus shi ma ɗan Amurka, a filin jirgin saman Dallas da ke nan Washington a yammacin ranar Laraba, yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. Manyan masu shiga tsakani daga ɓangaren Amurka da China sun yi wani sabon zama a jiya Alhamis don sake tattauna batun takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ganawar da aka yi cikin wani yanayi na rashin tabbas da ba a san abin da zai biyo baya ba. Jefa bakaƙen maganganu da ɓangarorin biyu suka yi ta yi a cikin makon da ya gabata ya kore duk wani tunani na yiwuwar samun maslaha da za ta kawo ƙarshen takaddamar cinikayya. Ko da yake a jiya Alhamis, bayan da ya nuna wani yanayi na kokwanto game da sakamakon tattaunawar, shugaba Donald Trump ya yi wata sanarwa ta bazata a shafinsa na Twitter, inda ya ce shi da mataimakin Prime Minister ƙasar China Lu He za su gana a fadar White House a yau Juma'a. A karon farko cikin shekaru 38, matan Iran a jiya Alhamis sun samu damar shiga filin wasa, inda aka gansu suna sayen tikiti da kansu don kallon wasan ƙallon ƙafa na maza tsakanin ƙasarsu da Cambodia. Hotuna da masoya wasan ƙwallon ƙafa suka yi ta wallafawa a kafafen sada zumunta sun nuna mata suna shiga filin wasan da ake kira Azadi Stadium a birnin Tehran. Hukumomi sun tsara wani sashe na musamman na mata wanda aka yi mai shinge. A cikin sassa 36 da fili na wasa na Azadi ke da su, hudu ne kawai aka keɓe wa mata bayan kafa Jamhuriyar Musulunci a shekarar 1979. Shugabannin da suka kasance malamai na Iran sun haramta mata kallon wasan ƙwallon maza a cikin filayen wasa.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, gamar kungiyoyin kwadagon ƙasar ta yi barazanar shiga yajin aiki na gama gari a mako mai zuwa. Mutum gwamnatin shugaba Buhari bata dauki matakin biyan mafi karancin albashi na naira 30,000 ga ma'aikatan kasar ba, yayin da gwamnatin shugaba Buhari ta ware sama da biliyan 500 a cikin kasafin kudin baɗi domin biyan mafi karancin albashin ga ma'aikatan kasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Hassan Maina Kaina ya hada mana daga Abuja, wanda ya fara da kalaman mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta TUC, Comrade Nuhu Abayo Toro.
yajin da za mu shiga ranar 16 daga watan nan yajin gama gari ne da baki ɗaya ma'aikatan Najeriya za mu tabbatar insha Allah ba su fito aiki ba. Ilayen jiragen sama insha Allah za mu durƙusa ta. Wutar lantarki ba za a same ta ba. Sannan har kwada shugaban ƙasa ba za a samu wutar lantarki ba. Ruwa ma ba za a samu ba. Bankuna ba za su yi aiki ba idan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari suka biya mu albashi mafi ƙanƙanta 30% wa ma'aikatan Najeriya.
Mukaddashin babban sakataren kungiyar kwarago ta TUC a Najeriya kenan, Comrade Nuhu Abayo Toro, ke mana ƙarin bayani akan wani gagarumin yajin aiki na har sai illa masha Allahu da ma'aikatan Najeriya za su fara ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu. Gwamnatin tarayya dai ta cima yarjejeniyar biyan mafi ƙanƙantar albashin naira 30,000, wato ƙasa da dalar Amurka 100 ga ma'aikatanta, bayan da aka yi ta kai ruwa rana a baya. Yayin da a halin yanzu ake fuskantar kikikaka wurin aiwatar da wannan sabon albashi, to shin ina wannan matsala take ne? Har ila yau ga Comrade Nuhu Abayo Toro.
Yanda aka samu matsala shine albashin ma'aikata na mataki na 7 zuwa sama, wanda kungiyar kwadugo take bukatan gwamnati ta biya albashi kashi 29 kenan bisa 100 wa ma'aikaci na mataki 7 zuwa 14, sannan kuma ta biya kashi 24 bisa 100 wa ma'aikata daga mataki na 15 zuwa sama. Gwamnati kuma tana fadin cewa ita za ta biya kashi 7 wanda suke sama da kanana kenan, za ta biya kashi 11 bisa 100 daga mataki na 15 zuwa 17, za ta biya kashi 6.5. A nan ne a tattaunawar mu ta cikira.
Tuni dai wannan batu ke ci gaba da jan hankalin masu sharhi irin su Shaibu Mungadi.
Gwamnatin tarayya ta sani cewa Najeriya tana cikin kasashen duniya wadda ke da biyan albashi mafi ƙanƙanta a duniya. Ta sani Najeriya tana cikin kasashen duniya waɗanda talakawa suna zaune cikin matsananciyar rayuwa. Idan tsora wannan 30,000 na ƙarancin albashi akan mizani, wato ba su kai ma dala 100 na Amerika ba. Waɗannan 'yan siyasa idan har talakawa suke ma aiki, to gaskiya za a ce ba su taimaki talaka ba.
Su ma kansu jihohin Najeriya na jan ƙafa wurin biyan wannan sabon albashi, in banda jihar Kaduna da rahotanni suka ambato gwamna Nasiru El-Rufai na cewar zai biya wannan albashi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. To yau 11 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara don bikin tunawa da 'ya'ya mata, wanda ake ilmantar da al'umma kan matsalolin da suke damunsu a ƙasashe daban-daban na duniya da kuma bayyana irin nasarorin da suka samu a rayuwa. Ga rahoton da Hadiza Kyari ta haɗa mana.
A duk ranar 11 ga watan Oktobar kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar a matsayin ranar tunawa da 'yan mata da mai da hankali akan bukatu da magance ƙalubalen da 'yan mata ke fuskanta, sannan ta fito da wasu hanyoyi don ƙara musu ƙwarin gwiwa. Taken na bana shine tsarin da ba shi a rubuce, sannan ba ya dakatar da shi. Fatima Musa matashiya ce da ke zaune a Abuja. Kin ga kamar
lokacin da muke tashi ina da 'yan uwa maza, akwai ɗan bambanci da ake tsanni na yaran da yadda irin na za a iya cewa a kai na mace ne bai kamata ka yi wannan ba, ai namiji ne kamata aka sani da yau irin wannan abubuwa. Misali kamar a ce in aka ce yanzu namiji dai a shekara 18 za a iya ce mishi ya bar gida ko ya ci na kan shi ya bar gida, amma na mace da kai suke za ta bar gida ko wani abu ba. To irin wani lokaci kana buƙatar freedom ɗin nan ba za ka samu ba, saboda ana ganin kai na mace ne akwai abubuwan da ya kamata a ce an hana ka yi ko kuma ya kamata ka yi.
Amma kuma to kin san ai yawancin mata zaki ga a gida ai a dinga tilasa maka a yaushe zaki fito da miji.
Kin ga kamar lokacin da nake shekara 16 akwai wanda yake yace na tuna da aure, kin ce mishi kai hakuri da zan iya auren ka yanzu da sai na samu ka bari in dan fara ko diploma ko wani abu in fara da makaranta, saboda na tabbatar cewa ko da mun auren tun da na riga na fara makaranta zai ban in ci gaba. To hakan da na faɗa sai ya tafi har gobe dan ƙara ganin shi. To kin ga sai na lura cewa to inda a ce na yadda na auren ne kila da ban ƙara samun damar ci gaba da karatu ba, da kawai zan zama matan gida ne kawai. Bayan wannan kuma da na lura cewa wannan matsalar da na tun da wannan alfa ɗin da domin yaron ya kawo mutu, sai zama kamar lokacin da kika samu wuta irin in kawo miji ko in kawo miji shekara 16 tun a lokacin sai na fara neman taimako ko in ga manya wanda suka san iyaye na manya dai wanda za su iya miki magana su gano da su cewa kai lokacin nan bai da kamata a takura mun ba aure lokaci ne kowa jira lokacin shi ki ba bai kamata a takura mun a samu na frustration din a lokaci lokaci a cikin da miki akwai kalwa ta da ta riga ni aure yanzu ba lokaci na bane lokacin ta ne to amma kin ga saboda yanda aka rinka damu na wallahi na kasa a kan da aure suka ji kanwa ta ce
haka kuma ita ma Salma da ke Kumasi a Ghana ta bayyana mana irin tata fahimtar.
Nisan da zan ce matsaloli na da sauki saboda kin ga yau in ka taso kana kusa da iyayenka suna nan wani abu na nan ma suna tare maka. Tsani na wakan da zan ce da sauki.
To baki fuskanci wasu kalubale ba misali ko da kike tasowa a ce a Salma ya baki fito da miji ba ko kuma harkan ko batun makaranta.
Matsaloli da kaman kana kika fadi dan ifto da mijin aure dai na samu wannan lokacin ina kusa da kakana ita ce ishe ne so da mijin aure ni kuma a lokacin sai ban shirya ba kin ga wannan ma ya zama min matsala
a gaida Hadiza Kyari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1:16 na dare kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki ga wannan somin tabin
kafofin watsa labarai a Najeriya a satin da ya gabata nan sun hiddo da rahotanni daban-daban dangane da damuwar da ake hango akwai tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma uwar gidansa wadda ta fice daga kasar yanzu watanni sama da biyu kenan bata dawo kasar ba kuma ba a bada dalilin da ya sanya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ba ta Najeriya tare da mai gidanta ba kamar yadda aka saba
Sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma ga maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa, wato cerebral malaria a turanci. Cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci.
A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa. Kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama. Sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba, sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma mai tsanani. Yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma. Kumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba da sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa
me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi
kamar dai yadda watan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa, to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu.
To likita, menene alamomin irin wannan zazzabi?
Yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki mataki ba, sai mutum ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta su wannan mai nisa. Wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria. Likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya, akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbata masa cewa wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
To likita za iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa?
Zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne, ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba. Wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba, amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini yayi kadan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba. Saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan, wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo wadannan matsaloli.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa?
Yawanci sun tafi kama waɗanda garkuwar jikin su bata da kwari akan zazzabin cizon sauro. Misali, yara mafi yawanci yan ƙasa da shekara 5 da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baki ne sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro, wato waɗanda ake cewa non endemic malaria zone, suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka jikin su bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba, ko kuma wannan dalili yasa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan tayi ƙasa. To waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa.
Misali, idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria, shin yana daukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide?
Akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba, watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsanancin malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lau su yi wasan su su yi harkokin su, in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali. Yawanci waɗannan kenan kinga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an dauki mataki. Amma akwai waɗanda babu wani alamu, kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara din.
To likita, akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar, misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu?
Babu wani yanayi, kowane lokaci za ta iya zuwa, sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne, amma ba wai dan ita kanta cutar ba. Misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci, misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo, saboda haka yanayin zazzabin cizon sauron gabaɗaya yana karuwa. To a lokacin ana iya samun karuwar cutar, amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane, a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne.
Shin irin wannan zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa? Misali, idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita, yakan yada ta?
Kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne, ba wai an samu bambanci bane akan kwayar, a'a, kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria Plasmodium falciparum din, ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da ƙarfi shi yasa hatar ta azara. Saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan, ba wai bambanci bane.
Menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa?
To yana da illa matuka. A duniya ana magana cewa mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara. Sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama, wasu su samu kurunta, wasu su makance, wasu su samu taɓin hankali, waɗansu kuma su samu har jikin su suna a cutar jijjiga epilepsy kenan, wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama, wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko hai ɗabi'a su yana iya shafa. Wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane, wanda ainihin damage ne aka samu daga wannan kwayar cutar da ta taba wani bangare na kwakwalwa.
Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro
da kan shafi kwakwalwar nan. Akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin?
Muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa, akwai matakai a asibitoci da za a dauka. Akan samu matsala da me zai faru nan gaba. Ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba. Amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba, ko kuma ma yana da hatsarin cewa watakila da ƙarya tashi daga wannan ciwon. Likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a dauka na magani a lokacin nan za a yi. Inda ake samun matsala shine idan mutum yayi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma. Har yanzu al'umma ma ko waɗanda abinda za su fara tunani idan mutum yayi jijjiga cewa ba ciwon asibiti bane, to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba, to waɗannan sun fi samun matsala.
Ana iya warkewa daga cutar? Misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba?
Ana iya samu, akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala, amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba.
To likita, yaya ma ake jinyar mai fama da cutar, misali in ta fara haifar masa da wani matsala?
To wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi. Chemist ba zai ba, wani duk kame-kame ba zai ba. Asibiti ne za a ɗauki wannan mataki, su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi. Kuma waɗanda suke jinya an koya musu, an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi. Wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care, wato kar ta kwana, inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu.
To likita, yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To gaskiya suna da yawan gaske, saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauron da ke kawo matsala, misali a nan ƙasar, ita wannan ƙwayar cuta ta Plasmodium falciparum ita tafi yawa, kuma ita tafi kawo wannan matsalar. Saboda haka akwai su da yawa. Akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu, wasu kuma ba a je ba a zuwa asibitin. Saboda haka mutane da dama, amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan, akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala.
To likita, wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawara ta farko ita ce dai wadda kullum muke bayarwa, kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyangyasa, kuma ya shigo cikin jama'a ya ciciji jama'a ya yaɗa wannan cuta. Idan aka yi ƙoƙarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu, a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa, za a samu sauki matuƙa. Idan aka yi amfani da irin yanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya ciji yara ko mutane gaba ɗaya ma, za a samu sauƙin wannan matsala. Sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma. Sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan, kar a yi tunanin cewa ba ciwon asibiti ba ne. Mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne. Saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka.
To masha Allah, masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A Latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla gaida Hawwa Umar da maimaitin lafiya uwar jiki. Kafin mu sallama ga Zahara ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da ƙasar Turkiyya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya, wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan Kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki don su kare mutanensu daga abin da suka kira kisan kiyashi. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa shi bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawar wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa ya kai ga a tsige shi.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Darren Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan Washington DC nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.